بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءت تبتك الله ملوك كيمي كوامي كومي واندي نونا من أن رانا تولهدي. Muna sha biyar ga watan Jumada al-Ula hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da yau muna 12 ga watan 2 shekara ta 2017. Rana ce da muke karanta littafin al-Ijtihad al-Muta'addida fi qadiyyat khuruj al-Mahdi al-Muntaba, littafin da ke bayani akan wane ne Mahdi, al-Mahdi na hakika, kuma waɗanne ne wanda aka musu da'awar cewa ba su din bane. Kuma yau za mu yi darasi na 51, muna cikin abin da ya shafi sira ko tarihi na shi mawallafi a Sheikh Muhammad Bello bin Usman bin Fodi, wanda kafin mu shiga littafin sa muke karanta rayuwarsa, inda muka tsaya satin da ya gabata bayani akan lokacin da ya zama khalifa bayan wato wafatin mahaifinsa mubaya'a da aka yi masa. To shine za mu tsora muna cikin lokaci halinsa, inda wato mai littafi ya ce falamma balagha Sheikh Abdullah khabara wafati akhihi ittajaha nahwa Sokoto mutamanniyan an ya khulifahu. Lokacin da labari ya isa ma Abdullahi, wato Abdullahi na Gwangi kenan, wanda bayan ba ku manta ba, shi Sheikh Usmanu Allah ya masa rahma, bayan ya ga komai ya kankama, daula ta zauna, musulunci ya tabbata, da'awar shi ta kai duk inda ya kamata ta kai, to sai ya bar al'amarin shugabanci ya raba ma ɗan uwansa shaƙiƙinsa Abdullahi na Gwandu, ya ba shi ɓangaren yammaci na daularsa, ya kuma baiwa ɗansa shi ainihin Muhammad Bello kinaiban mashi ɓangare na gabaci ita ce Sokoto. Shi ya ci gaba da karantarwarsa da wallafe-wallafensa da ilmantarwa kawai. Wannan lokaci bayan wafatinsa, mutanen Sokoto kai tsaye suka yi masa mubaya'a da cewa yanzu shi ne khalifan babansa, shi wato wanda muke tarihinsa kenan, Muhammad Bello. An fahimta da kyau. Inda za mu tsora shi ne falamma balagha Sheikh Abdullah khabara wafati akhihi, lokacin da labari ya isa ma shi Abdullahi na Gwandu wafatin wato ɗan uwansa shaƙiƙinsa kenan Sheikh Usman, ittajaha nahwa Sokoto, sai ya taho ya tinkaro Sokoto, mutamanniyan an ya khulifahu, yana mai gurin da fata ya zama shi ne zai zama khalifansa, shi zai kuma ci gaba da al'amura na gaba ɗaya na ƙasa na daula. Wajada anna al-bay'ata qad tammat li Bello, faraja ila Gwandu biduna an yubayi al-khalifatu al-jadid, yana zuwa sai ya tare cewa mubaya'a ta riga ta kammala, ta cika ga ainihin shi Muhammad Bello, ta ga Sheikh Usman kinan. Saboda haka a wannan lokacin bai wata-wata ba, sai ya koma zuwa garinsa na Gwandu kenan, ba tare da shi ya yi mucaffa da mubaya'a ga Muhammad Bello ba. Kun san yadda al'amarin shugabanci yake, dukkansu manya-manyan bajiman malamai ne masu da'awa da hidima da suke musulunci. To amma harkar al'amarin shugabanci abu ne mai wahala. Lokacin da Annabi ya wafati, kun ga sai da aka yi ɗan tinja-tinja tsakanin Muhajiruna da Ansa. An fahimta da kyau. To a wannan lokacin shi da ya zo bai masa mubaya'a ba, ya koma garin Gwandu, li'annahu yara nafsahu ahaqqu bil khilafa, domin yana ganin cewa shi ya fi cancanta ya zama ya hau wannan kujera ta dan uwansa Sheikh Usmanu shi ya kamata ya zama khalifa haka yake gani zalika li zalika li kibarihi wa li ilmihi wa li musahamatihi al'azima fi ta'sis dawlati al-islamiyya wannan zato ne da hasashe ba wai yayi shi ne da ka ba saboda ganin cewa wajen shekaru dai yana game da shi yana gaba da shi Muhammad Bello domin kane ne shi ga Sheikh Usman sannan kuma ga ilimi in aka zo babin ilimi shi da kanshi mun karanto a baya Muhammad Bello ya karanto a wurin babbansa Abdullahi na kwantu haka wajen ilimi yana gaba da shi sannan gudunmuwar da ya bayar mai girma wajen asasa wannan daula ta musulunci ta Sheikh Usman to shi ne fa da an ce Sheikh Usman saiwa sai Abdullahi na kwantu wajen gogormaya da karantawa da ilmantawa da rubuce-rubuce da fita yaƙi da komai yana ganin shi ne wato kinan ya kamata ya zama ya hau kujerarsa wa fi dariqihi huji'a bi qiyami thawratin diddahu fi qaryati kalandena yayin da ya koma ya bar Sokoto zai koma Gondo fatsam a wannan hanya ta shi ta komawa sai su karo da kuma ɗan tawaye wanda suke neman siyaga mashi shi ma wancan daular wato wancan yankin nashi a wani gari da ake kiran shi wata alƙarya ana kiran ta Kalambena yana isa sai ya tarar da su kuma yanzu su ma sun ji can sun ji Sheikh Usman ya wafati to yanzu kuma ita kanta Gondon da take shi ke kula da ita shi wa Abdullahi na Gondo to kuma sai ga ƴan tawaye sun balle a daidai lokacin a faraha dan baiwa al-Kabawi bi da'awa annahu sharikun li Abdullahi al-mamlakati al-gharbiyya wani mai suna dan baiwa al-Kabawi mutumin tabikina a wannan lokaci shine shugaban wannan zanga-zanga din da tawaye a matsayin cewa wato ainihin yana ga shi zai zo su tarayya da Abdullahi na Gondo a wannan yankin shi ma yana da wani haƙƙi da za a bashi ya rike na shugabanci kuna fahimta wa kadikana mawqifu Abdullah harijan lil ghaya a wannan lokaci Abdullah ibn Hodi a lokacin ya shiga cikin damuwa mai tsanani akan abin da ya gani na ashe zai yi ma har wani fito ya ce zai tawaye la'annahu lam yatawaqqa qiyam thawratin ta hadihi fi mamlakatihi fi hadihi alfatra bizat domin shi bai taba zato da amanin cewa za a sami wata wani tawaye da zanga-zanga irin wannan a wannan masarauta ta shi a irin wannan lokaci da daula ana zaune lafiya komai na gudana shi na kula da wancan area shi ko Muhammad Bello na kula da nan komai na gudana musulunci yana ta ci gaba da faduwa shi bai taba tsammanin wani ma zai fito ya masa tawaye ba wa alal ragami min zalika ad sadaha an yujahhiza jayshan amma duk da irin wannan yanayi da yake ciki ya iya yi wato samun dama ya kintsa sojoji ya shiri na musamman domin tinkara waɗannan yan tawaye wa innama sami'a amirul mu'minina al-khabara sara ala ra'si jayshin qawiyyin akhar li musa'adati amrihi yayin da shi nan Muhammad Bello a Sokoto kenan ya ji labari cewa shine amirul mu'minin ya ji wannan labari cewa ga fa yan tawaye sun balle ma bangaren da babban suke kula da shi to dandanan shi ma ya hada sojoji masu karfi rinduna mai karfi ta daban dan ya tafiya tinkari wannan babban nasa ya taimaka da za a murkushe wancan yan zanga-zanga ko yan tawaye walamma yace walam yajid aljayshani su'ubatan fi qam'i thawra a lokacin ba su sami wata wahala ba wannan sojoji da wanda suke tare da shi Muhammad Bello da ya taho da su da wanda kuma aka tarar da shi Abdullahi na Gondo da suka haɗu ba su ci wahala ba wajen tun buce wannan ƴan zanga-zanga ko ƴan tawaye cikin lokaci suka gama da su waqibal intisar taqabala amirul mu'minina ma'a ammihi fi maidanil ma'araka ana gama yakar wannan ƴan zanga-zanga ko ƴan tawaye da aka gama da su aka murkushe su nan take shi Abdullahi na Gwandu yazo ya rungume dan baffansa Amirul Mu'minin Muhammad Bello suka sumbanci zunna nan take yi masa mubaya'a a daidai lokacin fa baya Abdullahi bin akhihi bil khilafa nan yi masa chaffa shi ma yi mubaya'a yadda da cewa shi ne shugaba na gabaki daya an fahimci wannan ana da fitina ta so ta kunno kai na shedan duk inda ake tafiya ake ta aikin Allah nasara ta zo to sai fa shedan ya sadado ya neme sadado shi yasa kullun duk tafiyar da ake yi ake yin addu'a Allah ya hada kan al'umma musulmi duk wani abu da shedan zai shigo ai ta addu'a kada ya sami kafa to su da yake dan Allah suke ba wai girman suke so ba shugabancin ba shikenan nan take Allah ya sa shi Abdullahi na Gwandu ya fahimci ja da dan uwansa a raba daula ba daidai bane inda an riga an masa mubaya'a shugabancin nan wahala ne daga nan shikenan shi ma ya tabba ya yadda cewa wannan dan bakwa nasa shine khalifa na gaba daya wa bizalika adatul miyah ila majariha bain al ithnain daga nan komai ya koma normal yadda yake maimakon da ana dan jin kamar can daban komai ya ci gaba da tafiya yadda ake so wata hasanatul alaqat walam yahduth ba'da zalika ma yu'akkiru safaha daga nan ba a ƙara samu aka sami alaka ta kyautata ba a ƙara samu wani abu ya faru wanda zai gurɓata alaƙar su da fahimtar juna tsakanin shi Amirul Mu'minin Muhammad Bello da kuma baffansa Abdullahi na Gwandu ba Alhaji Dr. Ali Abubakar ɗaya daga cikin masu wanda suke bincike kan tarihin wannan malamai namu manya da su gabata Allah masa rahama shine Dr. Ali Abubakar yake cewa wala ya kutuna an nushira ila annahu bil ragami min taqsim al imperatoriyyati ila mamlakatayn fa amirul mu'minin huwa allazi yu'tabaru za'iman diniyan fil imperatoriyyati bi asriha bai kamata ya mutsale ba mu bayani ba akan mu ishara da nuna cewa didda yadda tun lokacin shehuna nan shi shehu Usman ya raba daular shi kashi biyu kamar da muka karanta a bayan sa mamlaka guda biyu an gare daya Amirul Mu'minina yana rike a Sokoto shi kuma dan uwansa Abdullahi na Gwandu yana rike san area Gwandu didda wannan fufa lokacin da shi ya wafati shi Usman wanda ake dauka ake jin shine Amirul Mu'minina ko shine dai abdi shi Muhammad Bello shine za'iman diniyan jagora na addini na gaba daya bil imperatoriya a wannan masarauta kuma mulka din bi asri hadikan ta gaba daya duk da shi yana can rike da Gwandu shi kuma yana nan Sokoto amma duka yadda mabiya suke ji sun yadda cewa shi Muhammad Bello shine shugaba na gaba daya duk abin da ya shafi addini domin shi shugabanci kullun a tsari na musulunci ba sharadi ne sai shugaba ya fi kowa ilimi ba na fata kuna fahimta zai yi shugaba ya zama na kasar shi ma sun fi shi ilimi shugabanci ibtila'i ne jarabawa ce sai a jarabci na kasa Allah ya ba shi shugabanci lokacin da annabi ya nada Usama ya zama kwamandan yaki ga su Abubakar su Umar su Usman su Ali amma ya dauke shi yace shi ne ainihin kwamandan yaki har aka zo tafiya ma yace su hau kan doki shi ya sauka kasa din yana kasa da su suka ce a kai ne shugaba kuma annabi ya wafati kan ya tafi ya zartar da wannan yakin aka dawo bayan an nada Abubakar ya zama khalifa wasu suka ce to a sauke shi a sake nada shugaba Abubakar ya ce ya zan sauke shugaban da annabi ya nada in sanawa ashe kun ga kinan shugabanci kullun wanda Allah ya jarabta ya hau kai to a taimaka mashi ka a jaje shi ai ta cewa shi bai da ilimi an fi shi ilimi an fi waye in dai Allah ya jarabce shi da shugabanci to a hakura a taimaka mai yadda za a sami nasara maimakon a raraba kun fahimta da kyau yace wa in kana kullu wahida fa kullu wahidatin min al mamlakataini mustaqilla fi umuriha al idariyyah wa siyasiyyah duk da bangarorin biyu na wannan masarautu wandu da saukwata a lokacin kowace mustaqillar ce fi umurihal idariya, tana cin gashin kanta dangane da al'amura na gudanarwa wa siyasiya da bangare na siyasa, diddai al'amari na tafi da gwamnati kenan. Wa ala sabilil misal, yace babban misali da zamu buga shine fa umara'ul imaratil gharbiyya kanu yu'aduna zakata was sadaqat ila baitil mali bi gwandu, wato masarauta ta yammaci ita ce gwandu kenan. To umara nata hakimai zaka ce a wancan zamanin dan ba gwamnoni, to dukkan su suna ba da abin da ya shafi zakka da ake tattarawa daga kowane bangaren hakimi ko gwamna ko area da ake tattaro ta a matsayin zakka da ake tattara da sunan hukuma ko gwamnati da sadakoki da akan tattaro a wannan lokaci, to ana tattara su ne ila baitul mali bi gwandu. Baitul mali kace treasury ta can gwandu, a can ake tattara su. Lokacin ba mai ba irin yanzu bane, ba maganar jiran, babban jiran shine ne al'umma suka tara na zakka da abubuwa na sadakoki da ake bayarwa, to a gwandu ake tattara wannan. Fihina anna umara al-imarat al-sharqiyya kanu yu'adunaha ila Sokoto, a daidai lokacin da su kuma hakimai na area Sokoto da za su danno kace ko su yi hannan, su kuma suna tattara zakkasu ne zuwa ga masarauta ta gabaci, ita ce Sokoto kenan, su ma nan suke kai zakkasu. Kamar ka ce an raba harkoki na gudanarwa bangare biyu, kuɗin shiga da yadda za a kashe su, can suna da nasu nan suna da nasu, domin a zauna lafiya. Kun fahimta da kyau? Me yawanci abin da ke kawo rikici dama magana ne na mai ke shigowa, in an ce dole sai ya zama wuri guda, to kila daga nan rikici zai fara fallewa, sai aka raba can suna tafi da nasu, ya aka tara tunda tsoron Allah ne gabansu, ba a tara kuɗin ne a cinye ba, kamar yadda muka ga wani labari kwanan nan ko a ce ana haska kuɗi mallam kamar a mafarki, kai da baka taba ganin kuɗi ba, dauri dauri dame dame ga abin, wallahi abin zai birgita ka, ah to kai ka taba ganin daurin kuɗi kai ba aikin banki kake ba, ba a central bank kake ba, dauri dauri fa kuɗin, kuma wai ba ma kuɗin Najeriya ba, eh dala euro gashi nan dauri dauri, kuma shi wanda aka kama ma ana ganin karamin su masu yin wannan ɗin ne, dan karamin su ne. To dan Allah irin wannan tsakanin Allah, ina za mu zauna lafiya? Allah ya ba da arziki a ƙasa wanda za a farara a ji, domin dai shi Allah shi ya yi mu, kuma ya yi abin da za mu ci mu rayu. Amma a duk sanda ya zama aka sami zalunci, abin da Allah ya ba al'umma ta ci ta sha, wasu sun kwashe, ina za a zauna lafiya? Lokaci kaɗan kuma wai kuɗin nan wai an same sacin gida. Yanzu irin wannan dan Allah ba ma tsoro. Kuɗi irin wannan maƙuɗu a same su, dollars wanda suke yau in ka ce aka canza su nawa za su koma? Kuma wai iya abin da aka iya gani kenan, tsautsayi yasa aka gan su? Yanzu kamar irin waɗannan kuɗi, ina magana a ce yanzu sai an tafi shari'a ta tabbatar cewa sanarwa za a dade kuɗi? Eh, da yau ne yanzu ne ma yake a belin shi ya ɗau lauyoyi ya ce kaza kaza a yi ta shari'a har gwamnatin ta kare shi kenan, ko ba haka ake ce ba? Wace irin tafiya muke? Su ɓangaren shari'a wai su ba za su taimaka wa gwamnatin ba ne? Su alƙalai kenan da su lauyoyin da duk masu ajinnan irin wannan, shi ma mai kuɗin ai sai ya ji daɗi an raba shi da kaya huta, tun ba zai yi sabi na gobe kiyama ba, zai ji daɗi a kajin aje can inda za a je inda babu kuɗin, babu su. Amma yanzu ga su ya baya ya huta abin nan ɗinshi ko? Irin wannan in kana karanta tarihin waɗannan magabatan, kai ka zo kai comparing da rayuwarmu da tasu, ya za a zauna lafiya? Ana dole a zama cikin wani tashin hankali, su ka duba can an raba ƴan zakka can da yake tattara ko ba abin da ya dame su. Har muka gama karanto tarihin shi Usman, ba mu ji wani abu da yake bukyaye a tashi a yi noma a kiyo don kowa ya kare mutuncin shi. Duk wanda ya naɗa a matsayin hakimai masu kula da abin nan ɗin shi, ba wanda yake ka je ka zauna kana jiran me za a kawo maka. Manoma ne, makiyaya ne, haka suka rayu, shi yasa suka zauna lafiya. Mu koyan sai mu ce zauna yake so yake a bashi, so yake ya sami treasury na gwamnati ya kwashe ya zama abin nashi, baya majin tsoron Allah kuma ya majin tsoron al'umma. Allah ya kare mu. A lokacin haka suka yi yace wa yutabaru Muhammad Bello a'azamu umara'il mu'minin wa shajihim wa ba'adihim nazaran. Wato ana dauka Muhammad Bello yana cikin manya-manyan umara'il mu'minin a wannan yanki na area ta mutanen ta gabacin Sudan, yana cikin manya-manyan shugabanni wa shajihim kuma yana cikin gwarazan su wa ba'adihim nazaran, yana mai hangen nesa sosai, ba mutum ne wanda yake shugaban da zaka ce bai kallon me za shi ya dawo ba, yana hangen ya harka ta shugabanci kullun shugaba wajibi ya rika hangen me za shi ya zo, me zai taimaka ma al'umma, me zai zama cigaban al'umma, haka ake son shugaba kullun, sannan kuma ya ji wanda za su taimaka mai. To mun matsalar shugabanci irin na yanzu in ma kai ka hau a tsari ne na wanda za su zama gefen ka ba kai za ka zaɓe su ba. Amma za ka zaɓa sai kai la'akari da area, ka ɗauko a gabas, ka ɗauko a yamma, ka ɗauko a kudu da arewa da wane ne, kai ka san wanda za ka ɗauko daga wani yankin na wannan ba wanda zai taimaka, kai ma ka sani wanda zai ta taƙe ka ne da cin dunduniyarka. Amma haka shi constitution ɗin ya tsara, sai ka ɗauko wannan maƙin naka. Ya za a yi don Allah shugaba bai shiga cikin bala'i ba, kana ganin maƙiyanka dole ka ɗauko shi ka sa wai shi ne zai zama kusa da kai. Ai bala'in shugabancin Najeriya, Allah ya sauƙaƙe, Allah ya sauƙaƙe, Allah ya zarafce ka da shi wanda yake kai kuma bai shi baka tausayi shi, kai ka ƙaddara kai ne a kai, ya za ka yi, ya za ka yi? Constitution ɗin za ka jingine ka ja wanda ka san lallai wannan ba zai cuce ka ba, ba zai haice ka ba, ka ɗora wanda kake ganin shi zai yi a kowane ɓangare sakta na gwamnati, ka isa kai wannan? Sai sa wanda ya hau sai kai mashi addu'a, Allah ya taimake shi ya iya abinda zai iya, Allah ya tsare shi. Washi Muhammad Bello gwarzo ne ya ce wa kadi abda kudratan fa'ika fi ta'zimi idarati mamlakatihi alwasi'a wa basata al'amna wal adalata fiha, ya sami dama da iko wanda ainihin mai girman gaske wajen gudanar da masarautarsa a wannan lokaci mai faɗin gaske, kuma ya shimfiɗa aminci, zaman lafiya kenan da kwanciyar hankali da adalci a cikin wannan daula tasa a lokacinsu. Don ba wanda za ka ce a zo a tura masu hukumar bincike a ce an same shi da wani abu na baitul mali ya ɗauka, babu ko akwai? Babu, saboda ba abin da ya dame su da abin da suka dogara shi suke harkokinsu. Wanda kuma haka ya kamata shugaba yau shi kan shi mai girma Buhari da me ya gagari duk masu neman shi da bala'i yanzu. An binciken yana ya taɓa kuɗin gwamnati, ya yi gwamna, ya yi minista, ya yi waye, ya yi shugaban ƙasa, ko ina a rekod ɗin shi ba inda ya taɓa dukiyar al'umma. Wannan ba shi ne taimakon da yake samu ba? Da sun same shi da laifin tuni zai kai labari? To shi yasa ƴan uwa har yanzu a duk inda kake karka ɗauka shugaban ƙasa, duk inda Allah ya ajiye ka kai ƙoƙari ka riƙe amana, kar ka taɓa ko a cikin gidanka, balle ka fita a baka ɗan wani wuri ka ce za ka taɓa, to Allah zai baka mutunci kuma zai baka ƙarfin gwiwa na tafi da abin da aka ɗora maka. Amma daga yadda ka ci amana shi ke nan, Allah zai zare hannunsa da ikonsa da taimakonsa daga al'amarinka, ya barka da bayansa kuma ba za ka iya da su ba. Yau ba gashi nan ɗin ba wanda duk suke ɓannan, ina mutuncinsu yake? Wasu kamar ma ba su a ƙasar kuma suna nan, ba kuma abin da ya sa sama da taɓa haƙƙin al'umma da suka yi? Rafada an yu'ayyana man yukhlifuhu ubayla wafatihi. Muhammad Bello Allah ya masa rahama ya yi ƙi ya ayyana wanda zai khalifance shi gab da wafatinsa, bisa shawara yaya waye kake ganin za ka ayyana bayan baka ya zama khalifanka? To yake yadda da wannan bal taraka al'amra fi yadi wazirihi gidatsu, ya bar al'amarin a hannun wazirinsa gidatsu. Kamar ya wa talaba ilayhi an yakuna awwala man yubai'a kulla man ittafaqat kalimatu ahli shura alayhi, yace abinda ya nema gare shi ya zama shi ne farkon wanda zai tafa zai mubaya'a da duk wanda su ahli shura suka ittifaki wane ne zai zama khalifa bayansa. To shi wannan gidado, Muhammad gidado, ya zama shi ne wanda zai fara masa tafa. saboda a tsarin musulunci ahli shura suke zaben shugaba ba irin tsari namu ne ba din kuradiya ne ce din kuradiya problem din ta ya danganta suwaye a wurin ko idan yan iska ne suka fi yawa to tunda tunda magana ne mai majority kari babo idan iska suka fi yawa wa za su zaba dan iska dan uwan su za su zaba mutane na gari suka fi yawa zabi na gari dan uwan su to yau sai ka dubiye da population din duniya ba kwanan na America zaben da ake kowa san wa aka zaba suwa suka zaba kuma ka kaga ita matsalar demokradiya kenan amma tsari na musulunci shura ahlul hal wal aqd wanda mutanen da aka jarraba su aka san babu duniyan ma ba adili da misali ita an jarraba su an ga su ake zaba su ake kira ahlul hal wal aqd su ne shura ka dubi Umar wanda ya binna wanda za a zabo duk wanda ka daga zaka ga tarihin shi ba ruwan shi ma da duniya babu san zuciya ba maganar san ko kabilanci shigo kowai babu to su ake sa su zabo shugabancin al'umma da wannan ake yanzu kudin da aina kai ake kashewa karkashin ta da ba haya daima al'umma yake da su ba zaben shugaba mutane za a zazzabo lagari ku fitan mana da shugaba shikenan wane ne shikenan magana ta kare kaga ba wani hukumar zabe ba wani maganar a ce za a yi rigin ba wani maganar a ce za a yi ta rufin jimu da faɗi ta da firce-firce sai an huta ciki na zauna lafiya wannan su ne a tsari na musulunci wanda kafirai suke kuɗi suke kawar ali shugabanci sai dai wai a ce kuma a hakan ma su da suke kawo demokuraɗiyya ba fa ita ake ba domin ka ɗauka masa lokacin da suka yi tashan wahalar da suka sha suka tare suka zaɓi Muhammad Mursi 100% suka zaɓe shi mutanen Masar don sami canji amma da ya hau ya fara tafiya ya sashi ta saba masu iyayen duniyan sun bar shi to tunda ana democracy ne a ka'ida ai shi kenan sun ce majority carry the vote sun zaɓe shi ku bar masu da daɗi ba daɗi ku bashe masu shugabanci amma tunda ya saba siyasa shi ta saba da makwabciyarsa Isra'il da can iyayen gidan duniya sun bar shi to haka yau ake haka kowace ƙasa a duniya in kaga sun bar shugaba sai dai in yana din yadda suke so amma ko ku dukan ku ku ɗari ne ku za ku zaɓe ku ɗari idan ya saba ma siyasa su sai sun kaure shi ko ba haka ba ne ko haƙuri ba na san shiga maganar siyasa amma wani lokacin dole ne in muna karanta magabatanmu muna ganin ya tafin da yake mana a duniya abin akwai masifa mala a ce to a bari ma a yi democracy in yadda ku zo ku zaɓi shugaban ku ka zaɓa a bakku man da shi amma in dai suka ga ya saba shi kenan ba za su bar shi ba nan aka zo aka fara magana tunda da China ake ciniki to me wai sai an canza za ka yi ciniki ka canza kuɗin sun koma dala sannan daga dala ka je China kuma a can su kuma yaro suke amfani da shi kai tsaye ka ɗau naira mana ka canza da yaro a ibina kuɗin yan China nawa ne yau kuɗin su ciki nan ka so kayanka mai gwan canje-canjen wata dala a kyale dala mana abin ya yi me yasa bai yi ba kai ba za ka iya sani ba wannan masifa da muke ci kenan dala dole ko ina sai ka cin da kuɗin ka da dala to dan me dole sai dala ita kadai ce kuɗi ko su kadai ce da kamfani su America su ta ma da kayan sayarwa ne ina kamfanonin ma da zaka je ka so kai a wurin su amma me yasa an dabaibaye kowa zai ciniki a duniya sai ya mai da kuɗin shi dala siyasa malam an mai da mutane shi ko musulmi su haɗu ma su waye su gane san yadda za su a da musulmin za a haɗa kai a murɗa Allah ya sauke to Shehu Usman kenan a Muhammad Bello kenan dangane da yadda ya shugabancinsa da kuma yadda ƙarshe ya zama shugaba da kuma yadda ya sami fahimta da ɗan uwansa suka tafi da gwamnati cikin zai taimaka ma musulunci da musulmi ba tare da samun wata matsala ba kuma an nemi cewa ya naɗa wani tun yana da rai wane ne zai zama bayana ya ce a'a ni dai ga ka'ida ta a samar da ahli shura 'yan sun fitar da duk wanda suka ce shi ne bisa cancanta to kai waziri kai ne farko wanda zaka fara masa mubaya'a. Mun gane da kyau. Bincike na gaba al-manfal sultani ashara wafatuhu. Wafatin sa shi Muhammad Bello, kala Ustaz Umar Bello, wani babban malami da ya dan bincike akai rubutu, yace bada an ishtattat wato bada an shattat Bello a shamla suwa wa sabata al-khilafata wa ammanaha min kulli khatarin kharijin wa dakhili hawwala asimatuhu ila wurnu. Wato bayan shi Muhammad Bello da shi da dan uwansa Abdullahi na Gwandu sun tarwatsa wannan yan zanga-zanga ko yan tawaye da wannan masarauta tasu da suka soke musu tawaye, kuma ziya khilafa ta tabbata a hannunsa da zaman lafiyarta da amincinta daga dukkan wani haɗari na cikin gida ko na waje ga gwamnatinsu, to sai ya ɗauki hidikwatar gwamnatinsa ko masarautarsa daga sakkwace mai da ita wurin. Kun fahimta? Muhammad Bello ya ga al'amari yanzu shi ma komai ya zauna lafiya, to sai ya ce zai ɗauki wato hidikwata daga Sokoto ya mai da ita wurin. Ina ne wurin? Wurin ƙaryatun safiratun ta ɗawa ala budi hawale 25 milan fi shimali sharqi ni Sokoto. Wurin in ka ɗauki geography na can Sokoto, to za ka ga tana nisanta da Sokoto mil irin nada za ka sami mil 25 ne ta wajen arewacin arewa maso gabas na Sokoto ɗin. A nan murna ciki tana wajen iyaka kenan kusan kaci da Nijar a yanzu. To ta nan take ya ɗauke hidikwatar ya mai da ita can. A me yasa wata kazaha muhallar ribatihi, ya ɗauke ce ita ce wani wato ribat, abinda ake kira ribat inda za a yi sansani domin ala duk wani madakata da wani ana jin ko zai iya shigo makasa. To ita ya ɗauka a matsayin mazauninsa a matsayin ribat, ma'ana ya shi ya zama da kare ya tsara wannan area na gwamnatin su kenan. Lihtimami ha ko wato li ahamiyatar listiratijiya, domin muhimmancinta ta ɓangaren strategy na yadda gwamnatin tasu take suna ganin kila ta can a iya shigo ma ƙasar. Wa kana ragabatuhum fi an yamuta wa yudfana biha murabitan, kuma babban burinsa shi na ga tunda gwamnati ta tabbata kullum. Bayan wani hadisi da ya karanta ya fahimta, sai yake ga yana so ya aiki da shi, so yake ajalin sa ya zo ya same shi a matsayin murabidi. Ne murabidi shi ne mai jiran kota kwana, shi ne a can kasan kuka duba. Wa ausa bi an yudfana biha amalan bil hadith alladhi akhrajahu al imam Malik fi wato fil muwatta fi bab al jihad, wannan yayi wasiya ne cewa ko yayi wafaki a binne shi a can wurin ba dan komai ba, saboda ya aiki da wani hadisi wanda Imam Malik ya fitar da shi a cikin muwatta a cikin babin jihadi, wato ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami shahrin wa qiyamihi wa in mata fihi ujriya alayhi amaluhu alladhi kana ya'malu wa qura alayhi wa kuma ujriya alayhi rizquhu wa min al-fattan. Wato wannan hadisi ya karanta cewa nabi na cewa ribatu yawmin wa layla, zama da zaka zama mai jiran kota kwana a wata mashiga ta kasar musulmi da ake jin a iya shigo musu a kai ka a aji dan ka zama da kai, to ka zauna zaman wuni daya da dare da wuni gaba daya, khairun shi yafi alkhairi min siyami shahrin daga azumin wata da zaka yi, wa qiyamihi da kuma tsayuwar wata da zaka ka tikka mulai. Annabi ya ce wa in mata fihi ujriya alayhi amaluhu, in mutum ya mutu a wannan wurin riba din, to za a yi ta gudanar masa da ladan aikinsa alladhi kana ya amalu, wanda ya kasance yana kai din nan yana nan a dakare yayi wafati, to za a yi ta bashi lada har ta shi kiyama. Yana jira ya zama da kari a wata kofa da ake shigo musulmi, to ya ga shi abin da yake so kenan, ya je can ya zama a wannan madakata ya tsara wannan hanyar inda za a shigo a cutar da musulunci ya zama hanyar ajalin shi in ma ajalin ne nashi ya zo mai to a binne shi a nan dan ya ci gaba da samu wannan lada har ta shiga mu kun gane da kyau wannan shine abin da ya dauke shi yace shi zai koma wurin je ya zauna wai ma ta fi ujira alaihi amaluhu allazi kana ya'malu sannan wa ukra ko wa ujriya ne alaihi rizquhu wa ummin alfatan za a ci gaba da gudanar masa da wato arzikin da Allah ya bashi na in ka dauka aljanna ce Allah ya bashi a wani abu ma da Allah ya bashi na nan duniya kamar ka ce sadaka ce jariya abin zai ta gudana zai ta samu lada har bayan ajalinsa kuma Allah zai amintar da shi da fatan shine su tambayar kabari fitinan da za a yi masa a zo a tambaye ka ko yau kare su kana yaro aka binne ka sai a zo amma wannan tambaya din waye ne man rabbuka majinuka kuma nabiyuka to shi za a amintar da shi da waɗannan fitintunu wanda ya rasu a madakata kenan wannan yasa sai ya wasiya cewa tun a lokacin yace cancan shi zai tashi ya koma wurnu ya bar cikin garin Sokoto kun gane kuma ya wasiya cewa in ya rasu a binne shi a can wani zalika ausa bi alla yuhmala ila Sokoto idza wafahu ajluhu fi wurnu ya wasiya cewa idan har ajali ya ci masa a wurnu to a binne shi a can kar a ce za a dawo da shi Sokoto وقد بنى بها منزلا اقام فيه مده يسا aka gina masa gida a can ya zauna tsawon lokaci walamma marida washadda bihi almarad lokacin da ciwon ajali ya kama shi kuma ciwon ya masa tsanani jaddada wasiyatuhu ya sake jaddada wasiyarsa ya yi rufana fi makani ribatihi cewa abin da shi a can wannan bigire da ya dauka ya zauna a matsayin madakata a can to abin da shi a can وفي أشية الخميس اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب سنة 1253 هجرية المواسم 26 من أكتوبر عام 1837 له كذل للرفيق الأعلى وتواير سافير لنا الحميس wanda ya dace da rana ta 25 ga watan Rajab na shekara ta 1253 Hijriya kenan wanda ya daidai da rana 26 ga watan Oktoba na shekara ta 1837 a wannan lokaci Sheikh Muhammad Bello Amirul Mu'minin ya haɗu da Ubangijin sama ɗaukaki ana laye karɓarsa wa duhina fi zalikal bayt kama ausa aka binne shi a wannan gida nasa da ya koma can kamar yadda ya wasiya wa kana umruhu an zaka 58 sana a daidai wannan lokacin ya kasance yana dan shekara wato 58 kaga bai kai shekarun mahaifinsa ba kenan yana dan shekara 58 wa muddatu khilafatihi ida wa 20 sana lokacin awan khilafancin shi da ya shekara 21 kaga cikin shekara 58 din ka cire 21 yana dan shekara nawa kenan ya zama khalifa 37 ya zama shugaba gaba ɗaya na musulmi na wannan lokacin wanda ya kuma gudanar da duk mulkin sa ba tare da an sami wata matsala ba har tsawon shekara 21 kaga magana ce nuwa shekara 4 biyar za a yi takwas za a yi tsarin musulunci babu shi shugaba yana aikinsa shi kenan dama nauyi ne sai ya kai amma yanzu ana nan yanzu maganar 2000 nawa ake 19 za ke aka fara yan siyasa suna nan yanzu ne ma suke su ɗauki hankalin mutane maganar cewa kuma ya za su yi mulki na wannan lokaci shi kan shi ma wani bala'i ne don kwan a natsu a koma a yi tunanin ya za a gina ƙasa ya za a yi al'umma aiki ya za a fita daga halin da ake ciki yanzu magana kuma ake na ya za mu sai kaza ya za mu kaza shi kan shi ma wani bala'i Allah ya tsare mu Allah ya sauƙaƙe saboda haka yake cewa wasna ko kamar da khilafati ida wa 20 sana wa 52 layla ya yi shekara 21 da kwana 52 akan shugabanci رحمه الله تعالى رحمة واسعة الله مدوكي مسا رحمة رحمة من يونجسكي وانا شيني تكتشن تاريخ شي محمد بيلو وانا مكي سونان غبا مكارن تلتاج سدي اكان المهدي الفصل الثاني فصل نبي رضام شبشيني التعريف بالكتاب لتاج زامي تعريف سا يا وانا لتاج يا سونان سا kuna ganewa washamila ala mabahis al-atiya wannan fasalin zai kunshi wannan binciken kamar haka guda ta biyar na daya taqiqul ismul kitab tabbatar da sunan littafin nashi haka yake shi ya rubuta sunan kinan ko ku an sami canji na biyu taqiqul nisbatul kitab ila muallifihi tabbatar da jingina littafin zuwa ga mallafin sa wanda kaida ana buƙatar dusar da zake magana kan littafin wani ko ka tabbatar da littafin ma nashi ne ko kuma jingina masa akai abu na uku shine sababu tarihul kitab me ya sababin da yasa ya wallafa littafin na hudu tarihu tarihul kitab tarihin lokacin da ya wallafa wannan littafi abu na karshe shine dirasatun tahliliya al-kitab dirasa da za a yi wacce take na ka fahimciya littafin shine dirasa tahliliya wannan su ne abin da zamu karanta nan gaba zamu bi su dalla-dalla a takaice da ma aka kawo domin abinda ake so dai a tabbatar da hakikalin wannan littafi nashi ne Imam Fasil Awwal bincike na farko shine taqiqul ismul kitab alladhi warada fi jami'in nusakhi huwa ma zakarahu al-mu'allif nafsuhu hina qala abinda yazo cikin dukkan kwafi-kwafi na wannan littafi shine abinda shi mallafin ya faɗi da kanshi قاله يتشي فهذا هو كتاب القول المقتصر في أمر الإمام المهدي المنتظر فالقول تيجن للتاجن هكا ربوتا يتشي وانا للتاجي شين للتاجي القول المقتصر زانتي تكيتشي في أمر المهدي المنتظر ننجلي دا الأمر المهدي وانا اكي صلاة رمزانسا هكا يتشي لاسونا للتاجي يتشي مشملا على ثلاثة فصول wanda ya kunshi fasali guda uku wa bi hadha yumkin alqawl bi anna ma warada fi jami'in nusukh alkhatiyya huwa ismu alhaqiqi da wannan maganar za mu tabbatar mu ce a zancen mu abinda yazo a cikin dukkan kwafi-kwafi na wannan littafi shine wannan suna na hakika kun san da ba irin yanzu bane yanzu ana iya photocopy na littafi kun kwafi 100 ake so dubu ma sai ai guda ba haka bane malamin ya rubuta littafi taliban shi ne za su zo ya karantar da littafin su kuma suna kwafa kun gane da kyau suna kwafa wannan shi ake kira nuskha wacce kai dalibi ka jurin malami ya karanta littafin kai ma ka kwafa da rubutun hannun su kun fahimta da kyau wannan kwafin wancan dalibi ya rubuta wancan rubuta wancan rubuta su ake kira nuskha wasu sun rubuta za su zo su sake karanta gaban malami ya ji inda yan gyare-gyare ya masu shi kina wannan ya zama asalin kwafi na malamin ya masu ijaza cewa littafin sani ya sun karanta ya karanta masu sun ji sun kwafa shi ya kuma gani ya yadda shi kina ya zama kwafi na littafi da haka ake mallakar littafi domin lokacin babu mataba a irin ta wannan zamanin da za a buga littafi ɗaruruwa dubai a samu kwafi daban-daban to a wannan kwafi-kwafin da muka iya samu a lokacin don mun sami haka sunan yake akan littafin li'annahu zakara hadhihi al-fusul al-thalatha mubasharatan liqawli ya faɗi waɗannan fasula din guda uku da ya faɗi bayan ce littafi ya kunshi fasali guda uku to sai nan take faɗe su yace al-fasul al-awwal fasali na farko fi zikr al-ahadith al-waridati fi amrihi fasalin farko na kulla shine domin in ambaci hadisan da suka zo akan al'amarin shi al-mahdi kun mun gane da kyau fasalin farko yana so ya nuna akwai hadisai da suke magana kan al-mahdi sai dai lokacin hadisan ya faɗi bai shartanta ma kanshi sharadin sai ingantaccen hadisi ba yasa nan gaba mun shiga za mu ga akwai ingantaccen hadisai akwai za'ifai wanda duk ya kawo a wannan babi din kun gane da kyau al-fasl al-thani fasali na biyu yace fi zikri ashkasin zunna bihim annahum al-mahdi aw da'aw dhalika li anfusihim. Fasali na biyu kuma na kulla shi domin in ambaci ashkhar, mutanen da aka yi masu zaton ko su ne almahdi ko kuma aka yi masu da'awa ko su da kansu suka yi zato su ne almahdi ko kuma aka yi masu da'awar mahdiyanci din ko kuma su da kansu suka yi da'awar mahdiyanci. Kun fahimta? Zai faɗi mutane wanda shi ya sani a zamaninsa ko dai an zama su zaton su ne almahdi ko kuma su da kansu sun ce shehi zai fita ko mutum zai fita ce ni ne almahdi, kamar da muka karanto da kuwa baya kamar wa kenan, kamar almahdi na Sudan da muka yi dogon tarihi shi ba shi da kansa ya fito ya ce ni ne almahdi. To ire-iren su zai faɗe su, sai dai su lokacin su Shehu Usman na almahdi na Sudan ma an yi shi ba yi shi ba, ba a yi shi ba lokacin bai bayyana ba, sai dai wasu daban wanda suka sani a zamanin su. Shi yasa nace muku wannan binciken bai karewa. Lokacin da ni ma ne rubutun nan wanda ya fito kwanan nan a Niger, ya fito kowa ya gan shi a hototun da zamanin kyamara ne, yana gyada kan shi na cewa ni ne almahdi, ba wani almahdi sai ni. Ko ba ka rika faɗi ba, kaga kai ma za ka rubutu ka almahdi, kai ma za ka shigar da shi. Eh, na so sai da muka zo dai lokacin mu dauko a waya mu haska a gan shi yana gyada kai da dan rawanin shi abin mamaki. To haka lamarin yake, zamanin su sun bincike sun faɗi wannan suka sani, bayan wasu sun karu, to kai ma za ka bincike wasu sun kara karuwa, tunda haka al'amarin zai ta tafiya. Bayani tsakanin ƙarya da gaskiya ka za a yi shi, masu son gaskiya su bayanin gaskiya don wanda Allah ya zata da bin tasifi, kuma ai bayanin ƙarya don kasanta kai ƙoƙarin guje mata. Kun gane da kyau? To yake cewa bayan nan al-faslu salisu fi tarihi khurujil mahdi, fasali na uku yace na kulla shi ne domin in yi bayanin tarihin bayyana almahdi. Za mu ji nan gaba a wannan fasalin na uku, shi ma Sheikh Muhammad Bello Allah ya masa rahama ya kwaso wasu bayanai da Imam Suyuti ya rubuta a littafinsa, yake bayanin ga lokacin da almahdi zai bayyana. Amma shi ma da ya gama bayanin za mu ji ya yi ɗauki bayanin, shin hakan ya inganta? Za mu ji maganar cewa lokaci kaza almahdi zai bayyana, wannan magana kai da ji ka san hanya za ta inganta. Almahdi yana cikin asharatus sa'a al-kubra, wanda za su zo ƙarshe daga su sai tashin kiyama. To idan ka san inda za ka iya sanin sanda za a yi tashin kiyama bizat, to ka iya ma sanin sanda almahdi zai bayyana bizat. Kai ko ba za ka iya sani ba, to ashe ba za ka iya sanin sanda almahdi na hakika zai bayyana ba, sai dai dole kai imani zai bayyana shi kenan. Kamar yadda ka san tashin kiyama tabbas za ta bazo, amma ba ka sanyo shi ba ne. Kun fahimta da kyau? To shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama shi ma ya tattaro wannan bayanai ya faɗi a fasali na uku. Al-mabhasun athani taqiqu nisbatul kitabi ila mu'allifihi, wanda yana jin akan shi kai abinda dan sauko ba na jin muka shiga za mu gama, ina ga mu tsaya nan wurin, amma ba mu san fara da wuri ba dan mun shiga wannan din karshen ke dauke mu kuma lokacin da za a fara kallon agogo. Abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada, abinda ne kuskure Allah ya gafarta, Allah ya ba mu ikon koyi da wannan magabata namu aiwar da suka yi wajen tsoron Allah da taka tsantsan da duniyar nan, kuma Allah ya ba mu ikon kamantawa. yake amana ya yi aikin sa yadda zai kautata wanda yake ma za su yaba wannan shi zai taimaka ya sami albarkacin al'amarin ya kuma sanya masa alkhairi ciki Allah ya masa jagora Allah ya kara masa hudi matasan mu duka Allah ya ba su abinni Allah ya ba su abinni za su dogara wajen abinni za su ci su sha har su sadaka abinni za su rike gidansu in masu gidaje ne ko abinni za su gida din Allah ya tsare ga baki da
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan kuma ya rubutu ne cewa Imam Malam da uwa da Allah ya kiyaye shi da addu'a sai ba su suka da tsarin sa sannan kuma da kudin gidan haya ya tafi da kashi shi da ba shi ne yake so a kiyaye shi da addu'a Allah ubangiji ya hore masa yadda zai biya waɗannan ba suka da kike
to mukan yi addu'a ta gaba daya cewa Allah ya kafi mu sanin bukatun kai ne mawadaci mu mabukata ne mu ba za mu wadata da kai ne da kyaftawar ido ba Allah muna kama kafa da sunayenka kyawawa da zubofinka madaukaka ka biya mu bayinka bukatun su na kai Allah ka buda mashi ka ba shi ikon sauke nauyin da ke kan shi na biyan haya kuma ka hore masa abin da zai na bukatunsa da dukkan yan uwa da ke cikin matsaloli irin wannan Allah ka ji musallin su ka yassari ka wasa'a ka buɗa mana al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya mana dukkan mu bukatun mu na alkhairi
karmatullah mai tambaya kuma yake cewa Allah da Allah wai Muhammad Bello yana da yaya ne waɗanda su ma suka yi karaji suka irin nata
to alhamdulillah inda dai ni na dan lalle ka a tarihin sa bai ban karanto bayanin yana da yaya nawa ne ba mata ne maza ne gaskiya ban abin nan ba sai dai mu bashi a babi na bincike da ni da mai tambaya duka sai mu zamura cikin littafai da aka rubuta tarihin su ko za mu samu amma ai muka dauka shi ina da abin nan shi Sardauna na Sokoto Amadu Bello yana cewa jika ne ga shi Muhammad Bello ko kuma can a baya ma da muka karanta tarihin shi Sheikh Hayati ina jin ba ku manta ba shi ma jika ne ga shi Muhammad Bello mun karanta tarihin shi anan karatu mu cikin wannan littafi Sheikh Hayatu wanda ya tafi je mu yi mu baya'a ga shi Al-Mahdi na Sudan sai ga muda ko jika ne Sheikh Hayatu ka je ka duba Sheikh Sa'idu Hayatu ku duba dai mu saki duba tare ko ni ne na manta Sha Hayati Bini Sa'id bin Muhammad Bello ko ai shi Sheikh Mohammed ida ma yana ce shi Sha Hayati jika ne ga shi Muhammad Bello shi Sa'id shi ne daga Muhammad Bello shi kuma Sheikh Sa'id bin Hayati wanda yake nan malami ga iyayenmu shi kuma jika ne ka gane shi wa kenan sa'idu yawa sa'idu kuma ɗa ne ga Muhammad Bello wannan dai iya jin da na sani amma nawa ne ƴaƴan maza nawa mata nawa gaskiya ban yi wannan binciken ba da mu da ku gaba ɗaya sai mu yi Allah ya masa rahama Allah ya ƙara ɗaukaka zuri'arsu da kuma ƙara musu imani ina ga sai mu tsaya nan abin da makaranta dai Allah ya ba mu lada shugaban kasar mu Allah ya kare shi da lafiya Allah ya kare shi da lafiya Allah ya ba shi mashawarta na gari masu neman su da shari'a Allah bai da sharaɗa kansu Allah ya ƙara ɗaukaka shi ya ƙara ba shi ƙwarin gwiwa wajen tafi da wannan kasa ta mu ya ba shi ƙwarin gwiwa wajen sauke nauyin da ke kan shi masu neman mu da shari'a gida da waje Allah ka san su kamar da sharaɗa kansu kai ne alƙaharu kai ne aljabbaru kai ne alƙawi wannan duk sifofinka ne ba wanda ya fi ƙarfinka ya Allah ka nuna ikonka da ƙarfinka a kan wanda suke nuna suna su suna nema su ta ƙarfin bayanka a bankasa Allah ka san su Allah ke mana maganin su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.